الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi nawa ga watan Zulhijja yau 22 ga watan Zulhijja shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa sahu na biyu ta ina ake faro shi a takaice sahu na biyu ko na uku ko abin da yake sama da haka ba mu san da wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane wanda ke nunin cewa ga ta inda ake faro shi sabani ga sahu na farko sahu na farko kai tsaye akan faro shi ne ta baya kusa da liman bayan liman dalilin da ke nuna cewa sahu na farko akan fara shi ne kai tsaye ta bayan liman shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha manzon Allah yake cewa ma'abuta hankali balagaggu daga cikin ku su kusance ne dan haka shi kai tsaye sahu na farko akan faro shi ne ta bayan liman kuma waɗanda suka fi dacewa da wannan mahalli sune waɗanda suke balagaggu masu hankali don haka yara kankana ba mahallinsu bane kai tsaye bayan liman don haka ko da yaro karami ya shiga bayan liman kai tsaye wannan ana iya fitar da shi a maida shi gefe domin ya ce liyadini minkum ulul ahlami wan nuha manzo Allah ya ce ma'abunta hankula balagaggu daga cikinku manzo Allah ya ce su kusance ni to wannan dalili ne wanda yake nuna sahu na farko kai tsaye akan fara shi ne bayan liman to amma sahu na biyu ko sahu na uku ko na hudu ko abin da yake kama da haka babu wani dalili a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nunin cewa ga inda ya dace a faro shi illa kasancewar hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin na cikin sahihu Muslim Aisha Allah yadda da ita take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli Aisha take cewa farawa da dama na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen saka takalmansa idan zai sanya takalma manzon Allah yakan fara sa kafar dama kafin hagu idan zai fitar yakan fara fitar da kafar dama kafin ta hagu don haka wannan shine sunna an gane ku idan zai sanya takalmi yakan fara sa kafar dama idan zai fitar da takalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan fara fitar da kafar dama kafin ta hagu shine tace fi tanawulihi game da sanya takalmansa, sai tace watarjulihi wato haka nan caje kansa. Maza Allah idan zai sarce kai yakan fara sarce bangaren dama kafin hagu, sai tace waduhurihi haka nan tsarkinsa, arwalla ko wanka na ibada. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gabatar da wanki dama akan hagu. Aisha Allah ya kara mata yadda, sai tace wa fi sha'anihi kullihi, haka nan cikin lamarinsa gaba daya. Manzon Allah farawa da dama na kayatar da shi. To a karkashin wannan hadisi kenan a iya fa'idantar cewa sahu na biyu ko na uku akan iya faro shi kenan ta bangaren dama, amma ba nassi bane ba wanda yake a bayyane. An gane ko da tace wa fi sha'anihi kullihi, haka cikin lamarinsa gaba daya, kenan a karkashin wannan gaba kenan akan iya shigar da sahu na biyu ko na uku akan iya faro shi daga dama, kenan yakan iya kasancewa mustahabi. Amma nassi wanda yake a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu san da shi ba. Tambaya ta biyu, wani dan uwa ke fada cewa mace ce Allah ya mata rasuwa, kuma halin wato tana da kankanan kitso. Su da yawa wasu mata sukan ga cewa tsehe wannan kitso zai dau lokaci sai su sa riza su yanki, shin haka ya dace? Baya halatta, baya dacewa. Yanke gashin mamaci baya halatta, saboda kamar yanda yana rayi baya halatta ai masa haka, haka in yana mace baya halatta. Dawai maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yana ce mana wato kasru azmil mai, yake cewa karye kashin mamaci, maza Allah ya ce tamkar karye kashinsa ne yana rayi. To kamar yanda in yana raye ba za a sanya wata reza misali ko abin da yake kama da haka a yanke masa gashin shi, to haka yana mace baya halatta. Duk lokacin da za a dauka wannan tsehe kai ya zama wajibi, dole ne a tsehe shi komai lokacin da za a dauka. Allahumma sai dai in ya kai matsayin cewa kafin a tsehe wannan kitso gawar za ta iya jirkita ta ringa wari da zagwanye, to irin wannan akan iya tattarawa a kai shi abin ne. Amma tsehe kan mamaci wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mu ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda yake cikin hadisin Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, lokacin da suka ma diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab wanka da Allah ya mata rasuwa, manzon Allah ya nuna musu kaifiyar yanda za su wanke ta. Shine a ƙarshe Ummu Adiya take cewa muka tsehe gashin kanta da muka wanke, sai muka mata kamu uku, biyu a gefin kanta, ɗaya kuma a tsakiyar kanta, kokuwar kanta kenan nan nasiya. Tace sai muka jefa su baya, suka yi kamu uku da aka tsehe kitsan, aka kame gashin, aka yi kamu uku, ɗaya nan ɗaya nan ɗaya kuma a nan, sai aka jefo su baya. To don haka abin da ya kamata komai lokacin da za a ɗauka a yi haƙuri a tsehe kan, a wanke domin a fitar da dukkan wani datti. Shi mamaci musamman mumini yana buƙatar a tsaftace shi, tsaftacewa wadda take takai matuƙa. Don haka aka sunnanta mana yi ma mamaci wanka a kaɗan, ai masa wanka uku, ai masa wanka uku ko wanka biyar ko sama da haka in an ga ya buƙatu. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a wanke diyarsa Zainab lokacin da Allah ya mata rasuwa, manzon Allah ya ce ku wanke ta su uku ko su biyar da ruwa da ganyen magarya. Manzon Allah ya ce in har kun ga ta buƙatu ko sama da haka, in kun ga ta buƙatu kenan, in aka ma mamaci wanka ɗaya biyu uku, idan aka ga akwai sauran datti a jikinsa sai a dada wanka na hudu da na biyar, idan an ga na biyar kin ma bai tsarkaka ba akwai sauran datti a jikinsa sai a dada na shida da na bakwai. Shine manzo Allah ya ce au aksar, ko kuma mafi yawa game da haka. A ƙarshe manzo Allah sai ya ce wanka na ƙarshe a sanya kafur turaren da ake kiran shi kafur, maza Allah ya ce a sanya shi a ciki. Tambaya ta uku, wata yal'uwa take tambayar wai menene takaba. Idan aka ce takaba wani nau'i ne na idda wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma dukkan wata mata mumina da Allah ya ma mijinta rasuwa, kamar yanda nassi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu sune suke tabbatar da wajabcin wato yin takaba ga duk matar da Allah ya ma mai gidanta rasuwa. Dalili daga cikin Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul Baqara, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وبنجي تعالى كي تشوا والذين يتوفون منكم ودند أكي كربر يوسو دك تشكيون كومو مني ويذرون أزواجا سكمتو سكبر ما تنسونا أولي. وبنجي تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا, waɗannan mata su yi jira ga kawunansu tsawon wata hudu da kwana goma. Idan iya ce za ta yi idda ta takaba tsawon wata hudu da kwana goma, idan ku bai wace wata hudu, wata biyu wato da kwana biyar. To don haka ita wannan takaba a shar'ance abubuwa ne guda uku. Abu na farko, duk matar da Allah ya ma mijinta rasuwa kafin a je a binne shi to ta shiga takaba. Sabani ga al'ada, idan mace Allah ya ma mijinta rasuwa wai ba za ta shiga takaba sai a ranar Juma'a za a samu wata tsohuwa ta zo ta shigar da ita wai takaba, ita ce za ta sanya ta takaba, ta gitta masa, ta gitta mata wasu sharuɗa da wasu dokoki wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta, ma anzalallahu biha min sulukan, za a gitta mata wasu sharuɗa da wasu dokoki na cewa ita mai takaba wai ba ta barin kanta a buɗe, kuma karta sake rana ta hudo mata tana waje, kuma karta sake rana ta fada tana waje, kuma kada ta rabu da tauzi da huta. Wasu a al'adar su ma wuka ake ba ta ta rike har sai ta kai wato gama wannan takaba, kuma a koya mata wasu karatuttuka waɗanda karatuttuka ne waɗanda suke na shaiɗanu, waɗanda ba su da asali a cikin musulunci, wanda dai kun san su dai ga su dukkan su wasu karatuttuka ne, wai irin su karatun mucijin lahira da karatun shiga kabari da wani karatun kuran lahira da sauransu. To waɗannan dukkan su wannan mai da su gefe, iya abin da yake takaba da zaran mace Allah ya ma mijinta rasuwa to kai tsaye ta shiga takaba. Menene shigarta takaba? Shine nisantar dukkan wasu kayan ado, kayan kwalliya, duk abin da za a lissafa shi cewa yana daga cikin kayan ado, kaya ne na kwalliya, dole ne za ta nisance su tun daga wannan lokaci. Abin da ya shafi tufafi waɗanda suke na ado, da abin da ya shafi sanya kwalli, da shafa turare, da yin lalle, da yin wani kitso wanda yake na ado, da wata jagira, da wani jambaki, da lalle da sauransu, dole ne za ta nisanci dukkan waɗannan abubuwa. An gane ko? Hatta da sanya kwalli ba za ta saba, sai an kwashe tsawon wata hudu da kwana goma, hatta da su wani sabulu wanda yake mai ƙanshi, wannan dukkan su za ta nisance su. Duk wani abu wanda za a lissafa shi kan cewa kayan ado ne, wannan dole a nisance shi. Al'amari na biyu shine ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa tsawon wata hudu da kwana goma. Idan gidan nashi ne ko kuma gidan haya ne, ya riga ya hannanta kudaden haya na watannin da za su zo nan gaba, ko kuma masu gidan za su iya mata alhurma har ta kai lokacin da za ta gama takaba, kuma tare da amintuwa ga rayuwarta da mutuncinta da dukiyarta cewa a gidan da take a zaune ba a tsoron wani abu wanda zai iya taba lafiyarta ko ya taba mutuncinta ko ya taba rayuwarta, to dole ne ta ci gaba da zama a wannan gida har a kai tsawon wata 4 da kwana 10. Amma idan an ji tsoron cewa gefin gari ne, wani dan ta'adda yakan iya haurawa ya taba rayuwarta ko ya taba mutuncinta ko ya taba dukiyarta, to anan za ta iya kaura daga wannan gida ta je gidan da za ta amuntu ta ci gaba da zama har ta gama idda. Karin fa'ida anan, ita ta kaba ba ta hana mace ta fita ba. An gane ku? Ba a hana mace mai ta kaba cewa ba za ta fita ba, tana iya fita in har fita ta kama. Kaddara cewa ma'aikaciya ce, to wannan ta kaba ba ta hana ta ta je ta yi aiki. Ko ya kasance misali sai ta je ta yi sana'a take samun abinda za ta ci ita da yaranta, to wannan ta kaba ba ta hana ta ba ta fita ta je ta yi sana'a. An gane ku? Sannan abu na uku, al'amari na uku, a cikin wannan tsawon wata 4 da kwana 10, duk wanda zai zo mata da maganar zancen aure, to sai ta nuna masa cewa ba lokaci bane, ba lokacin bane. Saboda duk macen da take cikin idda, Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta yi mata zancen aure sai ta kai lokacin da ta gama. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa anan a can cikin suratul baqara, iya abinda Allah ya halitta mana, wato shine yin jirwaye da kaman wanka. Kana iya mata jirwaye da kaman wanka, ka ce da ita wance ni dai a fi sabilillahi dabi'unki da halayenki suna kayatar da ni, ko kuma wance duk wanda ya samu kyakkyawar mace kamar ki ai ya huta, ko kuma wance kar a manta da mu, ko kuma wance a unguwarku in kin ga mace kyakkyawa mai kyawun mai halaye na ƙurai kamar ke da Allah ki kama mu, ko kuma wata ƴar kyauta, to wannan za ta iya fahimtar kenan inda aka sa gaba. Domin Larabawa suna da wani karin magana da suke cewa al-labibu man yafhamu bil ishara, mai hankali shine wanda ke fahimtar inda aka sa gaba a sababin nuni. Wannan ba laifi jirwaye da kaman wanka ana iya yi mata, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidbatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala al-aya. To dan haka a takaice waɗannan al'amura guda uku su ne ta kaba a shar'ance, kinan nisantar kayan ado kayan kwalliya gaba ɗaya har tsawon wata 4 da kwana 10. An gane ku? Kenan kuma ba maganar cewa sai Juma'a ta yi za a zo a sanya, al'adance kaddar cewa misali mutum ne Allah ya masa rasuwa ranar Asabar, wai matar shi ba za ta shiga ta kaba ba sai Juma'a in ta zo, sannan wata mata za ta zo ta sanya ta. To daga cikin sharuɗan da suke gitta mata na cewa wai duk ba ta wanka wai sai sati sati sai Juma'a Juma'a, babu dalilin da ya hana mai ta kaba wanka, in za ta yi wanka su goma a diyini wannan ba a hana ta ba, kuma wai sai a sati ne za a kunce kanta a yi mata kamu, shi ma wannan babu dalilin da ya kayyade sati, in a kwana nawa ta buƙaci ta kunce kanta a wanke a kame wannan ba laifi bane ba duk sai sati ba. Kenan a takaice abin da muke so mu sani kenan nisantar kayan ado shine al'amari na farko. Abu na biyu wato shine kenan ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa tsawon wata 4 da kwana 10. Abu na uku shine ƙaurace ma kenan dukkan wani zancen aure, duk wanda yazo da zancen aure to ba lokacin sa bane ba, kenan sai an kai lokacin da ta gama idda. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul fada'il, kuma muna cikin baban da ke bayani game da abinda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na umarni game da kiyaye waɗannan salloli biyar waɗanda Allah ya wajabta mana a tsawon yini da dare, wanda mun wuce da ayoyin da malam ya zo da su a farkon baban da hadisai guda biyu. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, da ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu ssalata wa yu'tu zaka fa idza fa'alu dhalik faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Muttafaqun alayh. Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, umirtu an uqatilan nasa, manzon Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane. Suwa Allah ya umarce shi ya yaka shine jinsi wanda yake na ƴaƴan Adam, shine yace umirtu an uqatilan nasa, an umarce ni na ci gaba da yakar mutane. Ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan umarni? Ya samu wannan umarni ne daga gun Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kai tsaye daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala ya bashi wannan umarni. Ubangiji ta'ala na faɗa ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Ɗaya daga cikinsu, Ubangiji ta'ala ya ce, ya kai wannan annabi, jahidil kuffara, ka yaƙi kafirai, wal munafiqina da munafikai, waghluz alaihim, Ubangiji ta'ala ya ce ka kausasa musu, ka tsananta musu, tare da haka in suka mutu ba su dawo daga kan wannan kafirci da wannan munafirci, Ubangiji ta'ala ya ce makomarsu ita ce wutar jahannama, kuma turda makoma a ce wutar jahannama ita ce makomar bawa a ranar kiyama. To don haka wannan umarni bai takaita ba a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hada mabiyan shi har izuwa kiyama, domin jihadi abu ne wanda yake mai dorewa har izuwa kiyama, har sai an kai lokacin da annabi Isa alaihi salam wato ya dawo. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, al-khailu ma'qudun bin ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yawmil qiyama, sai yace al-ajru wal magnam, manzon Allah yace shi doki an kulla al-khairi a makwalkwatar kansa har izuwa kiyama. Menene al-khairin da aka kulle a makwalkwatar kan doki? Manzon Allah yace lada da ganima. Wannan nassi ne wanda yake tabbatar da cewa jihadi yana nan kamar yanda yake, yanda Allah ya shar'anta shi har izuwa kiyama, illa kasancewar mu'minai ne suka yi rauni. Sai dai mu san da cewa shi jihadi yana da ka'idodi, yana da sharuɗa. Ba haka ba kawai jama'a za su haɗu su ce a ku zo mu fita jihadi. Jihadi baya kasancewa sai a ƙarƙashin wato wani shugaba wanda aka masa mubaya'a. Wannan shine yakan iya buga gangami na cewa a fito jihadi. Ba haka ba jama'a kawai ku haɗu ku ce mu fito jihadi, a jihadi abu ne wanda yake yana da dokoki a shar'anci. To dan haka wannan umarni ya hada mabiyansa har izuwa kiyama, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wannan umarni ne kai tsaye Ubangiji ta'ala yake ba mu'minai game da yin jihadi, cewa su yaki waɗanda ke kusa da su na kafirai. In kun gama da waɗanda suke na kusa da ku, sannan kuma waɗanda hannu suke kusa da ku, kenan ba a ƙetarewa na kusa da ku za ku fara, kenan faɗaɗa musulunci ake buƙatar a yi. Kudu da arewa, gabas da yamma, musulunci ya mamaye duniya. dan haka mu'mine ne suka yi rauni amma jihadi yana nan kamar yanda yake. To shine anan yace umirtu an uqatilan nas, manzo Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane hatta yashhadu alla ilaha illallah. Manzo Allah yace sai an kai lokacin da suka shaida suka tabbatar tun daga halshin su har izuwa zuciyar su cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai. Lafazin shahada shine ka faɗa da halshenka kuma zuciyarka ta kudirce abinda ka faɗa, sannan kuma gabbanka su aikata wato abinda ita wannan kalima ta kunsa. Shine yace hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta anan bi ma'ana ila an ai ila an yashhadu an la ilaha illallah, ka ci gaba da yakar mutane har akai lokacin da za su shaida su tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci kowa da komai. Sai ya ce wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma su tabbatar da cewa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'i, kenan su tabbatar da cewa shakada ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo shi izuwa dukkan duniya har izuwa kiyama, domin manzancinsa manzanci ne wanda yake gamamme kamar yadda bayani ya gabata, ba kamar yadda wasu suke da'awar cewa manzo ne wanda manzancin shi ya takaita izuwa Larabawa, a'a manzancin shi manzanci ne wanda yake haɗaɗɗe kamar yadda za mu gani a cikin hadisi na gaba. Sai ya ce wa yuqimu salata, wato su tsayar da sallah a lokacinta. Tsayar da sallah shine zawwa da ita tare da duk abin da aka shar'anta na farillai da sunnoni da mustahabbai, kuma yinta a lokacinta, wannan shine wato tsayar da sallah. Duk wanda yake fitar da sallah daga lokacinta, wannan ba a sanya shi layin masu tsayar da sallah. Ko wanda yake bubbuga sallah sallah kotan kurciya, shi ma wannan ba a sanya shi layin masu tsayar da sallah. Tsayar da sallah kenan ka kwatanta ka zo da ita irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Kenan duk wani abu wanda malamai suka yi bayani na farillanta da sunnoni da mustahabbai, bakin gwalgwado mutum ya kiyaye ya zo da su kuma ya yi ta a lokacinta. Sai ya ce wa yu'tu zakata, kuma su bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba. Manzon Allah sai ya ce fa iza fa'alu zalik, in har sun aikata haka, ma'ana sun zo da kalimatu shahada, sun tsayar da sallah, sun bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asamu minni dima'ahu, wato sun tsara jinanansu game da ni, wa amwalahum, kuma sun tsara dukiyoyinsu, zubar da jininsu baya halatta gare ni, wawushe dukiyarsu ta zamanto ganima baya halatta gare ni, illa bi haqqil islam, manzo Allah yace sai dai da haqqi na musulunci. Kaga anan kenan za mu fahimci cewa duk wani wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to jininsa da dukiyarsa halaka ne, tunda babu abin da ke tsare jinin bawa da dukiyar shi illa waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana guda uku. Farko ita ce kalimatu shahada. Bayan mutum ya yi kalimatu shahada, sannan ya tsayar da sallah ya bayar da zakka. Idan ya yi kalimatu shahada ya ki tsayar da sallah balantana zakka, to jinin shi ya halatta kuma dukiyar shi ta halatta ganima ce. Haka in ya tsaya ya yi kalimatu shahada ya tsaya da sallah ya hana zakka, to jinin shi ya halatta kuma dukiyar shi ta halatta. Domin aya ta gabata wadda malam ya shigo da ita a farkon baba, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba, fa in tabu wa aqamu ssalata wa atawu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala ya ce fa in tabu, in har suka tuba suka daina kafirci, wanda farkon ayar shine yace فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وهسروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وبنجي تعالى يتي إدن وتنني هدما سأل هرما سموت وبنجي تعالى يتي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ku muminai ubangiji ta'ala yace ku yaki mushrikai duk inda kuka same su a gida ko a dawa wa kuzuhum ubangiji ta'ala yace ku cafke su duk inda kuka same su wa hasruhum ubangiji ta'ala yace ku tsare su ku kuntata musu wa qa'udu lahum kullu marsad duk wata madakata duk wata hanya da ake tsammanin za su wuce ku je ku tsare Ubangiji ta'ala sai ya ce fa in tabu in har sun tuba sun daina shirka sun daina kafirci wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakata suka bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba Ubangiji ta'ala ya ce fa kallu sabilahum ku fita daga sha'anin su kar ku tsangwame su a gaban wannan aya sai ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in har sun tuba sun daina kafirci sun daina shirka sun tsayar da sallah sun bayar da zakka ubangiji ta'ala ya ce fa ikhwanukum fid din sun zama ɗan uwanku ne na addini kamar yanda ɗan uwanka na addini baya halatta ka tsangwame shi ka zubar da jinin shi ko ka wawushe dukiyarsa to haka duk kafirin da ya kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala ya daina kafirci ya tsayar da sallah ya bayar da zakka to wannan ya tsara jinin sa kuma ya tsara dukiyarsa to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana fa iza fa'alu zalik in har sun aikata wannan abu da aka ambata sun yi kalimatu shahada sun tsayar da sallah sun bayar da zakka manzon Allah yace asa mu'minni dima'ahu wato sun tsara jinanan su game da ni ma'ana zubar da jinin su baya halatta gare ni haka baya halatta ga duk wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyama wa amwalahu manzon Allah yace kuma sun tsara dukiyoyin su taba dukiyar su baya halatta illa bi haqqil islam sai da haqqi na musulunci kenan zubar da jinin su sai da haqqi na musulunci in kisa ne mutun yayi na ganganci to shi ma jinin shi ya halatta kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl alhurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa kamar kuma yanda ya koma fada wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas ko kuma ya kasance mutum ne mai aure yayi zina aka samu shaidu guda hudu suka tabbatar da wannan zina da yayi kuma sharda na haddi suka cika a kansa to a lokacin nan jinin shi ya halatta a jijjife shi har ya mutu ko kuma ya kasance dan fashi ne wanda ya tsara hanya yana karba dukiyar mutane yana zubar da jinanan su to shi ma idan aka cemko shi to shi ma jinin shi ya halatta kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'adheem illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'alamu anna allaha ghafurur rahim ko kuma ya kasance dan dabo ne shi ma jinin shi ya halatta saboda akwai abubuwan da suke halitta zubar da jinin wato bawa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda salat at-tayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wa tarik li dinihi al-mufariq lil-jama'a an gane ko farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jinin mutum musulmi zubar da shi baya halatta sai da ɗayan al'amura guda uku farko manzon Allah yace at-tayyib az-zani mai aure wanda yake mazinaci mutumin da ya taba yin aure ingantacce idan yayi zina aka samu shedu guda hudu suka tabbatar da wannan zina da yayi, to jinin shi ya halatta. Na biyu, manzon Allah sai yake cewa wan nafsi bin nafs, akan kashe rai a sababin ta kashe wata rai kisa wanda yake na ganganci. Duk wanda yayi kisa na ganganci to shi ma jininsa ya halatta. Sai dai in waliyan wannan mamaci suka yi yafiya suka ce sun yi rangwame sun yafe jini suna bukatar diya. Na uku, manzon Allah yace wa tariki lidinihi al-mufariq lil jama'a, mutumin da yayi ridda ya bar musulunci ya rabu da jama'a ta musulmi, to shi ma wannan jininsa ya halatta. To dan haka shine yace illa bi haqqil islam, sai da haqqi na musulunci. Yana daga cikin haqqi na musulunci game da dukiya, in mutun ya hana zakka to wannan dukiyar shi ya halatta a je a yake shi, koda ya karda za a mishi za ta kai shi zuwa rasa rayuwar shi, dole ne a yake shi a karbo zakka da karfin tsiya. Kamar yanda Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wasu al'amurra guda uku manya da suka tunkare shi. Farko, akwai wasu shaidanu waɗanda suka yi da'awar annabta, wasu daga cikinsu tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye suka yi da'awar cewa wai su ma annabawa ne, ana musu wahayi irin yanda ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi. Na daga cikinsu babban shaidanin da ake kiran shi Musailamatul Kazzab, wanda yana cikin yankin Yamama, wanda a sababin yakar shi sai da aka kashe mahaddatan Al-Qur'ani sama da mutum 70, wanda wannan shine sababin tattara Al-Qur'ani tattarawa na farko da aka yi a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda. Musailamatul Kazzab. Akwai irin su Al-Aswadul Ansi, shi ma yayi da'awar cewa annabi ne. Haka akwai Zarqa'ul Yamama, ita ma ta yi da'awar cewa ita ma ba annabiya ce. To waɗannan suna daga cikin aikin da ya tunkari Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan ya zama khalifa, dole ne a yake su saboda sun zama guba, sun zama datti a ban ƙasa. Sannan na biyu, akwai wasu da dama waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda galibinsu kuma ƙauyawa ne, wanda ba su jima da musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya. Su a iya zatansu da wahayin da shaidani ya musu cewa musulunci kenan an zo ƙarshen shi, kenan dole ya nada tabar masa, tunda wanda ya zo da shi ya koma zuwa ga ubangijinsa. Suka yi ridda suka bar musulunci. Jama'a ta uku su ne aka samu gungun wasu jama'a, su kuma suka hana zakka, suka ce a maganar a zo a karɓi zakka a gunmu daga yau, suka ce a bata taso ba. Su a iya tunaninsu bayar da zakka ya taƙaita ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce a su fa daga yau ba maganar su bayar da zakka. To da waɗannan na farko waɗanda suka yi da'awar annabta, da waɗannan waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci, dukkansu wannan babu wani saɓani game da yakarsu. Na ukun, waɗanda suka hana zakka su ne firaminista na Abubakar Allah ya ƙara masa yadda Umar kenan ya ringa jayayya da Abubakar cewa yaya za ka yaƙi mutane bayan sun ce la ilaha illallah, alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Manzo Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun faɗi la ilaha illallah. In har sun faɗi wannan kalima, sun tsara jinanan su, sun tsara dukiyar su game da ni, sai da haƙi na musulunci, bincikar koyayyen al'amarin su na ga Ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama. Umar Allah ya kara masa yadda ya kafa ma Abubakar hujja da wannan hadisi cewa ai waɗanda suka hana zakka bai ya halatta a yaƙe su. Shi ko Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya kafa ma Umar hujja da kiyasi da yayi da wasu ayoyi na Al-Qur'ani. Yace Ubangiji ta'ala a cikin Al-Qur'aninsa duk inda yace ku tsayar da sallah to yakan ce ku bayar da zakka. Abu Bakar yace sallah da zakka Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa, duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace wa yace eh zai yi ba zai yi eh yace wallahi zan yake shi, duk wanda yace zai yi sallah yace ba zai bayar da zakka Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yace wallahi zan yake shi, har ya kai Abu Bakar saboda karfin zuciya da jajircewa akan yakar waɗannan jama'a yake cewa wallahi law mana'uni iqalan laqataltuhum ala zalik wa fi riwayatin anaqan, yace wallahi waɗannan masu kawo zakka yace wallahi inda za su kawo dabobi na zakka ba tare da dabaibayi ba yace wallahi zan yake su akan rashin zawwa da dabaibayi, ka zo da raƙumi na zakka babu dabaibayin da za a daure shi yace wallahi sai na yake ka akan rashin zawwa da dabaibayi, to an ce wanda ya kawo raƙumi na zakka bai kawo da baibayi za a yake shi, ila ga wanda yake kawo raƙumi shine yace wallahi law mana'uni iqalan yace rantsuwa nake da ubangijina inda za su zo da raƙumma na zakka ba su zo da dabaibayin da za a daure su yace wallahi zan yake su, to ana cikin wannan takaddama da ja'in ja tsakanin Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda har aka kai lokacin da Allah ya haskaka zuciyar Umar ya yalwata masa ya kimsa masa fahimtar cewa abin nan da Abu Bakar ya sa gaba gaskiya ce kasantacciya daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a lokacin nan Umar ya dawo ya ba Abu Bakar haɗin kai akan yakar waɗanda suka hana zakka. To a ƙarƙashin wannan hadisi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda yayi da awar cewa ya kewaye da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya to makaryaci ne, ka san wasu ko baka san su ba, domin inda a ce wannan hadisi na Ibn Umar a ce shi Abu Bakar yana da wannan hadisi ya san da wannan hadisi, to yaya zai kafa ma Umar hujja da kiyasi ya ce Allah yana hada sallah da zakka a gudu a cikin Alkur'ani, duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya karshe zai da kai tsaye da wannan hadisi zai kafa ma Umar hujja, tunda anan mi yace chai umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, inda a ce Abu Bakar yana da sani game da wannan hadisi, to da wannan hadisi zai kafa ma Umar hujja cewa duk wanda ya hana zakka jinin shi ya halatta, tunda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sun tabbatar da cewa ni manzon Allah ne kuma sun tsayar da sallah sun bayar da zakka, kenan kaga duk wanda yayi kalimar shahada ya tsayar da sallah in ya hana zakka jinin shi ya halatta, duk wanda yayi kalimar shahada yaki tsayar da sallah balantana zakka jinin shi ya halatta, kuma inda a ce shi Umar yana da masaniya game da wannan hadisi to da ba yanda za a yi ya jayayya da Abu Bakar inda a ce yana sane da wannan hadisi, to don haka shi iya hadisin da ya sani umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah, hadisin yana cikin sahihu Muslim. To sai ga wannan hadisi a gun yaro karami daga cikin sahabbai shine Abdullahi dan Umar, shi yana sane da wannan hadisi, shi Abu Bakar bai san da wannan hadisi, Umar shi ma bai san da wannan hadisi, to dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya wallafa littafi mai suna Raf'ul Malami anil A'immatil A'la, dauke zargi da aibantawa gabarin shuwagabanni waɗanda suke manya-manya shuwagabanni na musulunci, irin waɗannan manya-manyan limamai al-a'im wannan a'immatul mazahibil arba'a al-imamu Abu Hanifa da al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad, wanda in kaga wata fada ta su ta ci karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aya ta alqur'ani, to sai da ya nema musu uzuri ɗaya na bin ɗaya sama da uzuri 10 wani abu. Daga cikin uzurran da ya nema musu takan iya yiwa wannan hadisi bai san da shi ba, dan babu wani wanda zai yi da awar cewa ya kewaye da sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gashi dan dai hadisi ne kusa, shi Abubakar bai san da shi ba, kuma Umar bai san da shi ba. To shine anan yace illa bi haqqil islam, sai yace wa hisabuhum ala Allah, wato bincikar koyayyan al'amarin suna ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Saboda abin da yake kunshe a cikin zuciyar bawa, saninsa abu ne wanda yake kwanta da Ubangiji subhanahu wata'ala, shi kadai yake da sanin abin da ke cikin zukatan bayinsa. Kamar yadda wannan hadisi ya gabata a cikin babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir, baban da ke bayani game da gudanar da hukunce-hukuncen jama'a akan zahirin al'amari. Don haka a zahirin al'amari, idan mutum ya yi kalimatu shahada, muka ga yana tsayar da sallah, yana bayar da zakka, to za mu ɗauke shi a matsayin ɗan uwanmu ne, musulmi ne, na gare shi abin da ke gare mu, na kan shi abin da ke kanmu. Wannan kalimatu shahada da ya yi, in har ya yi ta da gaskiya kamar yadda ya faɗa a cikin a harshensa, haka yake koye a cikin zuciyar shi, to wannan kalimatu shahada za ta amfane shi a gobe kiyama kamar yadda ta amfane shi a rayuwarsa ta duniya. In kuwa ya yi ta ne a kan harshensa, bai kudirce ma'anarta a zuciya, ya yi ne kawai don ya tsare jininsa, ya tsare dukiyarsa, to iya amfanin da za ta masa shi ne iya rayuwarsa. Kenan za mu ɗauke shi a matsayin ɗan uwanmu ne musulmi, ba za mu yaƙe shi ba, mu zubar da jininsa, ba za mu wawushe dukiyar shi ta zamanto ganima, amma yana mutuwa, makomar shi ita ce wutar jahannama. Wal iyazu billah, kamar yanda Allah ya ƙaryatar da munafikai game da kalimatu shahada da suke yi, domin suna faɗa ne da harshe abinda babu shi a zuciyarsu. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya qulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Kamar yanda yake faɗa, ya qulu nabi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, shine can Ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. حقكم يقوم فتا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب الشاهد والله يشهد ألا ناشيداوا ناتبتر ما دباين سمميني إن المنافقين للي منافقين لكاذبون. Maƙaryata ne game da kalimatu shahada da suke faɗa, domin sun faɗa ne da harshe don su tsare jininsu, su tsare dukiyarsu, amma ba su yarda da ita ba da zuciyarsu. To don haka anan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hisabuhum ala Allah, bincikar koyayyan al'amarin suna ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan zahiri da shi muke aiki. In dai mutum ya yi kalimatu shahada, ya tsayar da sallah, ya bayar da zakka, matukar bai zo ba da abin da yake warware kalima ta la ilaha illallahun shi, kina za mu ɗauke shi a matsayin musulmi. Koyayyan al'amarin shi wannan na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi zai masa hisabi a ranar kiyama. Kamar yanda an fita fagen daga, Usama ibn Zaid Allah ya ƙara masa yadda, ya kawo ɗauki ga wani kafiri, zai sare masa kai kafirin, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda, bayan yayi wannan kalimatu shahada, sai ya sa takobi ya sare masa kai. Aka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka faɗa masa, hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, idanunsa suka yi jajjawo, manzon Allah yana faɗa yana maimaitawa, yaya zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah? Sai yake cewa ya rasulullahi, ai tsoron makami ne, da ya ga makami ne ya faɗi wannan kalima. Manzon Allah ya ce ka tsaga zuciyar shi, kaga cewa tsoron makami ne ya sanya ya faɗi wannan kalima. Manzon Allah ya yi ta faɗa, ya yi ta maimaitawa, Usama yake cewa wallahi har na yi gurin cewa ina ma ban musulunta ba sai bayan wannan lokaci. Manzon Allah ya ce yaya zaka yi da la ilaha illallah shi a ranar kiyama? Don haka anan shi ne ya ce wa hisabuhum ala Allah, bincikar koyayyen al'amarin su na ga Ubangiji subhanahu wataala. Don haka dai a takeice, wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin sallah. Sallah ita ce ibadar da take tsare jinin mutum da dukiyar shi. Duk wanda yayi kalimatu shahada yaki tsayar da sallah, to wannan jinin shi da dukiyar shi halaka ne. Kenan sallah, saboda matukar muhimmancin ta, ita take tsare jinin bawa, ita take tsare dukiyar sa. Kenan zamu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. واتو دغ معاذ دان جبل الله يكرم مسا يدا كيف ادا چوا باثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن يچي منزون الله صلى الله عليه وسلم تكنس يا زابيني يا ايكاني زوا قصر اليمن a matsayin cewa ni ne malamin su na addini, mai karantar da su hukunce-hukuncen addini, kuma ni ne alƙalin su, kuma ni ne mai kiran su zuwa kadaita Allah subhanahu wataala a cikin ibada. Wannan kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin nan da ya zabi Mu'az dan Jabal, manzon Allah ya aika shi zuwa wato birnin Sana'a, ya zaɓi Abu Musa al-Ash'ari ya aika shi zuwa Adin, da Sana'a da Adin dukkansu birane ne daga cikin biranen Yaman. Ita Sana'a ita ce headquartersu, ko mu ce ita ce capital ginsu, har yau sunan bai canza ba. Haka Adin suna ne daga cikin sunayen manyan birane na Yaman, shi ma har yau haka sunan birnin yake, Adin. Tunan manzon Allah ya zaɓi Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya aika shi. Don haka wannan yana nuna mana nauyi ne akan duk wanda yake shugabantar al'umma ta musulmi, ya tankaɗe, ya rauraye, ya zaɓi malamai waɗanda suke masu zurfin ilimi, ya aika su zuwa sasannin duniya, zuwa wurare domin su je su karantar da jama'a, su kiraye su zuwa ga addini. Wanda duk wani shugaba in dai na musulmi ne, to ya tabbata cewa wannan nauyi ne a kansa. Don haka kasar Saudiya take da wannan tsari na zaɓar malamai, ta aika su ƙasashe da sunan cewa su je suna da'awa, suna karantar da mutane addini. Don haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi Mu'az ɗan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari, manzon Allah ya aika su zuwa ƙasar Yaman. Don haka kuma wannan gaba tana nuna mana ashe ita da'awa, kira zuwa ga addinin Allah, nauyi ne wanda yake kan ba kowa bane ba yake tashi da sunan cewa da'awa, sai wanda yake da ilimi na addini. Wanda yake da ilimi na addini yake da basira salon yanda ake kiran mutane zuwa karɓar musulunci, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هر يكسانچه باب wani shugaba na musulmi wanda yake daukan irin wannan nauyi da Allah ya wajabta masa, to ya zama nauyi akan malamai su su jara gama al'amari, su ringa ganin wasu wurare ne ya dace aje a tura malamai su je su karantar da mutane. Don haka zaka ga kungiya ta Ahlus Sunna, kamar misali irin kungiya ta Izala, takan dauki malamai ta tura su irin misali kauyuka da wasu abubuwa a irin lokaci na Ramadan, domin su je su yi tafsiri na Ramadan, su karantar da jama'a. da lokaci zuwa lokaci a dauki mutane a dan dauki wata dawainiyar su a tura su domin su je su isar da sakon Allah subhanahu wataala. Asali wannan gaba ita ce take karantar da mu akan wannan abin da Allah ya wajabta mana. Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni zuwa kasar Yaman. Fa qala sai manzon Allah yace masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Manzon Allah yace ya kai Mu'az ka san da cewa zaka je ne fa ka samu wasu jama'a mazawwalit tafi. Domin galibin mazauna Yaman a wannan lokaci galibin su ƴan mushan ne. An gane ko akwai Yahudawa akwai ƴan mushan, amma waɗanda suka fi yawa mazauna Yaman a wannan lokaci ƴan mushan ne. Dan wannan shaydanin Abraha wanda ya zo da nihin ya rushe ɗakin Ka'aba, wanda Allah ya kissanta mana irin azabar da ya aiko masa a cikin suratul Fil, daga ƙasar Yaman ne ya tafi. Wanda ya gina wata coci wadda ake kiranta Kullais a nan birnin Yaman, a nan Sana'a. To galibin su ƴan mushan ne. Don haka manzon Allah ya ce masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Ka san da cewa kai Mu'az zaka je ka samu wasu mutane wato daga cikin mazawwa littafi. Lafazin ahlul kitabi laƙabi ne wanda Allah ya ma Yahudawa da ƴan mushan daga saman bakwai. Allah ya musu wannan laƙabi, wanda ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a lissafa ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa taktumuna al-haqqa wa antum tashhadu wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintari yu'addihi ilayhi wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum, ayoyi sun wuce a lissafa. In aka ce ahlul kitabi laqabi ne wanda ya takaita ga Yahudawa da ƴan musha, shine anan manzon Allah ya ce masa lalle zaka je ka samu wasu jama'a waɗanda suke mazawwa littafi. Kaga anan ya kamata mai kira zuwa ga addinin Allah ya zamanto yana da basira kuma yana da guzuri, saboda mutane sun bambanta. Kaga ahlul kitab waɗannan suna da bambanci, salon da zaka bi ka kiraye su ya sha bamban da waɗanda ba su da komai na ilimi, da wanda yake da wani bulbuli na ilimi, da wanda yake jahili. Shin wajen kiran su zuwa ga addini ɗaya ne? Akwai bambanci. Kenan shi wanda yake da wani bulbuli na ilimi zai iya zo maka da wata shubha, kenan dole sai kana da hujjojin da zaka iya ruguza shubharsa. Da haka anan manzon Allah yake ce masa lalle fa ka san da cewa zaka je ka samu wasu mutane mazawwa littafi, kenan ka shirya da shirinka, ka san ta inda zaka fito musu. Farko manzon Allah sai ya ce fad'uhum ila shahadati Allah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Manzon Allah yace ka kiraye su zuwa shaidawa da tabbatarwa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci kowa da komai. Wa anni rasulullah, kuma su tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah wanda ya aiko ni zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama. Kaga anan kenan mi zamu fa'idanta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Manzanci ne ga manne, ba kamar yanda wasu suke da awar cewa ai manzo ne wanda manzancinsa ya takaita zuwa Larabawa, Larabawa kada ya ka aiko ba. Manzancin shi manzanci ne wanda yake ga duniya har zuwa kiyama, domin shi ne cikamakin manzanni, wanda babu wani annabi babu wani manzo baye shi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi kamar yanda yake faɗa mana, kuma kamar yanda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar mana da haka. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi. Kuma haka ya faɗa, yake cewa wa kutima biyan nabiyuna, manzon Allah yace da ni aka cike aiko da annabawa da manzanni, babu wani annabi bayana. Kuma haka yake tabbatar mana cewa Allah ya keɓance shi da wasu abubuwa guda shida, wanda ɗaya daga cikin abubuwan guda shida Allah bai ba wani annabi ko wani manzo daga cikin manzannin da suka gabace shi. Na daga cikin abubuwan shida manzon Allah yake cewa wa kana nabiyyun yub'asu ila qaumihi khassa, sai yace wa bu'istu ila an-nasi kaffa aw kama qala. Manzon Allah yace duk wani annabi ya kasance akan aiko shi ne zuwa jama'arsa kawai, su kadai, yace amma ni sai aka aiko ni zuwa mutane gaba daya. Idan ka dauka annabi Nuhu alaihi salam, Allah ya aiko shi ne zuwa mutanansa, kamar yadda yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim. Haka in ka dauki annabi Hud alaihi salam, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Haka annabi Salih, wa ila samud akhahum Saliha قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هكا النبي شعيب, والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هكا النبي موسى, واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. هكا النبي عيسى, الله يا ايكو شي ني زوا بنو اسرائيل كداي كمر يند يجي ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم. Haka can Allah ya faɗa mana a cikin suratul Saf, wa idza qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad al-aya. Dan haka shi da Allah ya tashi aiko shi, sai ya aiko shi zuwa duniya gaba daya, kamar yanda Allah yake tabbatar mana qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit al-aya. Kuma haka ya fada a cikin suratul Saba, inna arsalnaka kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Dan haka littafin da Allah ya saukar masa littafi ne wanda yake sai ya dangana da al-kiyama, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada, wa uhiya ilayya hadha al-qur'an li-unzirakum bihi wa man bala. An yi min wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku, ku wanda alqur'ani ya sauka a gaban ku. Sai yace wa man bala, da wanda alqur'ani ya cin masa har zuwa kiyama. Dan haka duk wanda bai yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzanci ne ga manne, to wallahi tallahi makomarsa ita ce wutar jahannama a ranar kiyama. Tun daga ran da Allah ya aiko shi, to daga ran nan ya zama shine munzo na dukkan mutumin da yake raye a duran kasa, a koma ina yake. Haka wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama, kamar yanda hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma sai ya ce ba Yahude ko ba Nasari, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi na Alkur'ani. Manzo Allah ya ce face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta a ranar kiyama. Don haka a can cikin suratul Hud Ubangiji ta'ala yake faɗa, ko kuma mu ce cikin suratul Yunus Ubangiji ta'ala yake cewa faman yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu. Duk wanda ya kafirce masa daga cikin jama'u, Ubangiji ta'ala yace wuta ita ce mu alƙawaltar shi a ranar kiyama. To dan haka anan yace fad'uhum ka kiraye su, suwa ake nihi kina ahlul kitabi, kaga Yahudawa da ƴan musha. Sai ya ce ka kiraye su zuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, wa anni rasulullahi, kuma su tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah. Kuma a wannan gaba za mu fa'idanci wata ka'ida ta malamai da suke cewa albadu bil ahammi fal aham. Idan abubuwa suka tunkaro, to sai a tsaya ai nazari a lura da wanne ne yafi muhimmanci. Wanda yafi muhimmanci shi ake gabatarwa, sannan kuma wanda yake kusantar shi a wajen muhimmanci. Domin a shari'a ta musulunci tauhidi shine foundation, sai in ya zauna komai yake zaunawa. Matukar tauhidi bai zauna ba, duk abinda aka gina na ibada, ko an shekara dubu ana ibada, ibadar ba za ta samu shiga a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana buniyal islamu ala khams, sai yace shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. dan haka sai in tauhidi ya zauna sannan sallah za ta samu gun zama, zakka ta samu gun zama, azumi ya samu gun zama da sauran ibadu. In tauhidi bai zauna ba, duk abin da aka gina na ibada, wallahi tallahi ko shekara 1000 mutum yayin yana ibada, in dai babu tauhidi, in dai akwai shirka wannan ibada, daidai da misqala zarra Allah ba zai karba ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne, manzo ne, abin da yasa a gaba a farko shine kira zuwa tauhidi. Ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Iya abin da manzon Allah yake faɗa, ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah, ku rabauta da duk wani alkhairi na duniya da lahira. Har kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shiga yana kiran mutane zuwa faɗar kalima ta la ilaha illallah. Sai da aka shekara 10, iya abin da manzon Allah yake kiran jama'a su ce la ilaha illallah, su kudurce ma'anar ta a zuciya. Bayan an shekara 10, an gane ku wannan zaman da yayi a Makka, an shekara 10 kawai kira yake zuwa tauhidi. Sannan aka turo manzo na musamman ya tafi da shi zuwa saman 7, Allah ya farlanta mana wannan salloli lokaci 5, domin ita sallah kafin hijira da shekaru 3 aka farlanta ta. To kaga wannan me yake nuna mana? Yana nuna mana mahimmancin tauhidi, shine abu na farko wanda ya kamata masu kira zuwa ga addinin Allah su bada mahimmanci akan shi, a karantar da mutane tauhidi, su samu ingantacciyar aqida. Duk wanda ba shi da aqida ingantacciya, wallahi imotacce ne, wato zaka samu rayuwar shi a cikin hayaniya take, a cikin hayaniya take. Kaga mutun yana tsoron inuwar shi, daga ya ga wani abu a kofar shagon shi shikenan sai ya tada hankali, ai an turo masa wani bala'i, an masa wani sihiri, an mushi wani, za a talautar da shi, za a tsiyata shi. Akwai wanda ya sai ya tsiyata mutum banda Allah? Duk ba komai yake kawo waɗannan abubuwa illa rashin ingantacciyar aqida. Farkon abin da ya zama wajibi a karantar da mutane tauhidi. Ka koma nan kusa cikin akdari, me ya faɗa? Cai awwalu ma yajibu 'alal mukallaf tasyibu imani. Farkon abin da yake zama wajibi akan baligi kyautata imani shi. Me yana kyautata imani? Shine sanin tauhidi. Don haka Allah ya ce mana fa'alam annahu la ilaha illallah. Yanzu misali idan mutum ya zo mana yace zai musulunta, cha muke masa je kaka yi sallah ko kuma lissafa dukiyarka ka bada zakka? Iya abin da zamu nema daga gunsa shine ya furta kalimatu shahada, kalimatu tauhidi. Don haka annabi manzo Allah yace fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ka kiraye su zuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu, kuma su tabbatar da cewa ni jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko ni zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama. Lokaci ya tafi nan, ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.